Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da kuma Dalol FM. Da kuma tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio a Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a shafin yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Yusuf Aliyu Haranda ne daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Abdulaziz Adali Toro da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewar yanzu haka dai jam'iyyar adawa ta PDP a birnin Port Harcourt bata kai ga fara gudanar da zaben ta ba, wanda ake tarade radin cewar wasu 'yan takara za su janye. Za ku ji gaskiyar maganan. Idan kuma muka kalle ka a birnin tarayya Abuja, za ku ji irin halin da ake ciki dangane da taron jam'iyyar APC. Muna kuma da tare da shirin Ibrahim Kalmasi Garba na jawabi daga dattawa. Amma za a gafarce mu domin ba za mu samu damar kawo muku shirin tsintsiya madaurin ki daya a yau ba. Murtala Faruk Sanyin na kuma zai shigo da labarin wasanni. Kana sauraron rahotannin mu. Amma duk kafin waɗannan sai a fara da labaran duniya.
Majalisar Dattawan Amurka ta amince da zaben Brett Kavanaugh a matsayin sabon alƙalin kotun koli ta Amurka bayan zargin da aka yi a kan shi na yi ma wata mata fyaɗe. Jim kaɗan kamin jefa ƙuri'ar 'yan majalisun dokokin shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafin shi na Twitter cewar alƙali Brett Kavanaugh zai zama alƙali mai nagarta a kotun kolin Amurka. Mutane biyu da suka lashe lambar yabo akan zaman lafiya ta duniya ta shekarar nan ta 2018 sun hada da Nadia Murad, wata ƴafafatika ta Yazid wacce ta sha wahala a hannun 'yan kungiyar ISIS a Iraki, tare da Denisa Mukwege, wani likita wanda ya kware akan binciken lahiyar mata, wanda asibitin shi da ke Jamhuriyar Demokratiyyar Congo wadda ta kula da mata fiye da 50,000 waɗanda suka fuskanci walakanci da kuma tilasta musu yin jima'i ba tare da yardarsu ba. Kwamitin bada kyautar Nobel na ƙasar Norway ya faɗa a cikin wata sanarwa a ranar Juma'a cewa wannan kyautar an bada ita ne saboda namijin ƙoƙarinsu wajen ganin an kawo ƙarshen walakanci tilasta mata jima'i a Latilas a matsayin wani makami na yaƙi. A jiya Juma'a ne sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya yaba wa Dr. Mukwege, wanda ya bayyana a matsayin wani fitaccen zakara wajen kare haƙoƙin mata da aka yi wa faɗe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana da buƙatar taimakon dalar Amurka miliyan 50 da rabi na dalar Amurka daga ƙasashen duniya domin ba da agajin gaugawa ga mutanen ƙasar Indonesia fiye da 1,191 waɗanda girgizar ƙasa da malalar teku ta shafa a garin Sulawesi da ke tsakiyar ƙasar. A jiya ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana shirin da ta yi haɗe wasu cibiyoyi na ita gwamnati Indonesia ɗin don samar da agajin gaugawa da ake buƙatar samu daga ƙasashen duniya a nan zuwa watanni uku masu zuwa. An gano cewa yawan waɗanda suka mutu a cikin girgizar ƙasa da malalar teku a garin Sulawesi ya zarce sama da 1,600, yayin da wasu 2,500 suka samu mummunan raunuka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane fiye da 70,000 suka rasa gidajensu a cikin wannan bala'in. A halin yanzu kuma Melania Trump, matar shugaban Amurka, ta isa birnin Al-Kahira na ƙasar Misra, inda shugaban ƙasar Abdel Fattah al-Sisi da matarsa Intisar suka tarbe ta. Bayan da ta ziyarci fadar shugaban ƙasa da ofishin jakadancin Amurka, an shirya cewa matar shugaban Amurka ɗin za ta ziyarci kaburkan fir'aunoni da sauran wuraren tarihi. Misra dai ita ce ƙasar ƙarshe daga cikin ƙasashen Afirka hudu da Melania Trump ta ziyarta, waɗanda suka kuma hada da kasar Kenya inda ita ta ziyarci gidaje biyu na marayu da kuma gidan dabbobi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanni. Jam'iyyar PDP a garin Port Harcourt na kokarin fara gudanar da zaben fidda dan takara wanda har yanzu ba su fara wannan zaben ba. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Lamido Abubakar ya aiko mana da halin da ake ciki a Port Harcourt din.
Ko da yake dai yau ita ce ranar zaben fitar da gwani na babban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya masu tsayawa takarar shugaban kasa tare da tsammanin da daman jama'a cewar tun safiyar yau an kai ga kirga wakilai da dama da kuma fara shi wannan zaben. Gaskiyar magana dai har kawo lokacin aikowa da wannan rahoton waɗannan yan takara na fitar da gwani na jam'iyyar PDP na ci gaba da kaiwa da komowa a tsakanin delegate wato wakilai su kimanin 4000 da suka zo daga sassa daban-daban na Najeriya domin kokarin neman goyon bayansu. Ko da yake dai kwamitin gudanarwa na shi wannan zaben yana ci gaba da tantance delegate waɗanda suka fito daga jihohi 17, sannan kuma wasu 'yan takara ana bada bayanin cewar za su janye wa juna. A hirar da nayi da wasu daga cikinsu sun tabbatar da cewar ba maganar janyewar takararsu tana nan daram. Ga ma abinda Alhaji Sule Lamido ke cewa.
To ka san a tsarin jam'iyya yadda yake, ba za a ce ai tara ce komai da komai da zai ba. Yau wasu ma zai dinga yin sayin suke so ba a mota ya taho ya zo Port Harcourt. Kuma ta zo tun daga Maiduguri ya zo Port Harcourt.
Ko da mutane da ke cewa kamar jiya kun share da yan jiya ana tattaunawa, har ma wasu bayanai sun nuna akwai wasu da suka shaye ma wasu wani bangare. Kamar ina ga su wannan lamarin.
To ka san wato wani lokacin saboda zamanin yanzu wani kira wai fake news ko wato yanar gizo-gizo tana da labarin na ƙarya. Mutum zai ɗakin sa yana hamayya sai rubuta abin da suka aika waje. A wajen magana shine dama an yi meeting ko ina. Muna zagira muna ganin 'yan masu ƙuri'a muna faɗa masu irin bayananmu akan jan hankalin su a zaɓe mu. A magana cewa yana janye ba wannan abin.
Shi ma Alhaji Attahiru Bafarawa kan batun janyewar da aka ce ya yi ga abin da yake cewa.
Ni ya za a ce janyewa yau ana maganar zaɓe kuma ce mutum zai janyewa. Ina ganin an propaganda da ce ta 'yan siyasa amma dai ban yi da kowa cewa zan janyewa. Wato abubuwa in ka ba mu Allah abubuwan ka ba ka damuwa da komai. Mutum komai ya shirya in ba Allah ya shirya shi ba yakin banza ne. Saboda haka ni a matsayina kamar yadda na shiga wannan takarar na ba komai na Allah in samu Allah in ba samu ba Allah.
Daga dukkanin alamu dai kakan gewar da yan takara suke yi wa delegate na son su gana da su domin neman goyon bayan su na ci gaba da kawo jan kafa wajen fara wannan taron. Ga ma abinda wani delegate daga jihar Niger ke cewa.
Sunana Honorable Hayya Adeleji kuma ɗaya daga cikin delegate daga jihar Niger. Mu muna fatan a samu matsala haka amma zai yi wahala saboda kakan mace mutum 13 suke wanga takara kuma cikin mutum 13 ga a takaice dai mu a yanda muke duban muna so a samu sauki da nake dinga kamar yadda nake ga muku guda 4 din ga suna din su masauki suna din su a duk inda ya kamata su bi suna kuma roƙon alfarma ka kun ji dalilin da aka samu tsaiko na wannan magana ga da nake yi da kai yanzu haka ga Aminu Tambole wani Tambole ya iso muna fatan za mu yi take na mota ta zo mu tafi domin a tantance mu gashi ya iso kuma yana so ya gana da mu game da alfarma ba da zai dawo ba bai wuce benci shirin da ya wuce ba Bukola Saraki shi ma ya zo ne mai alfarma a wajen mu.
Akwai dai kimanin 'yan takara 13 da yanzu ke birnin na Port Harcourt da ke ci gaba da karkaina domin ganin an zaɓe su da suka hada da shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki da Dattu Baba Ahmad da Aminu Waziri Tambuwal da Alhaji Sule Lamido da Atiku Abubakar da Tanimu Turaki da Ahiru Bafarawa da David Mark da Jonah Jang da dai sauransu. Wani abin daukar hankali da ya faru a kasuwar hada-hadar canjin kudaden kasashen ketare da ke birnin na Port Harcourt shine na kasuwar ta samu ta 10 a dalilin wannan taro na fitar da gwani a birnin Port Harcourt. Usuban Makarfi shine mukaddashin shugaban kungiyar masu canjin kudaden kasashen waje na jihar Rivers kuma ga abinda ya shaidawa muryar Amurka.
Wallahi tunda nake a Port Harcourt ban taba ganin abin da yake faruwa jiya da yau ba. saboda mutun zai zo da dalar shi ya ce yana san naira a ce babu zai zo da naira ya ce yana san dala a ce babu to abin da ya haifar da haka Najeriya gaba ɗaya ta hada a garin Port Harcourt koje daga Abuja an dauko an kawo mana ta kare an kawo mana dala ta kare daga Lagos an dauko an kawo ta kare an kawo naira ta kare wasu muna da labari ana cewa ana ba da dala 5000 dala 3000 dala 4000 wayannan yan takara ka gani mai zamu iya cewa mun gani kenan
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya
a gaida Lamido Abubakar a birnin Abuja kuwa Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana rahoto dangane da abin da ke gudana a filin Eagle Square Okay, a gaida Nasiru Adamu to mun samu tangarda da na'uranmu sai mu je ga labarin mu na gaba. Baya ga siyasa a Najeriya, gwamnatin Amurka ta ware waɗansu maƙudan kuɗaɗe don taimaka ma ƙasar Najeriya yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki. Hassan Maina Kaina ya hada muna wannan rahoton.
Wakili na ci gaba da taruwa don babban taron jam'iyyar APC a dandalin Eagle Square Abuja don tabbatar da shugaba Buhari tikitin takarar tazarce a 2019. Taron da ya biyo bayan gudanar da zaben yartin kine ba mayya da ya ba shugaban nasara.
Kadi ba kaga guri yanda ya cika ya abu nan ranka dai ba a ci a dai komi. Masha Allah alhamdulillah. To muna ganin ba mamaki ma kamar yanda sauran zababbaka aka yi daga mataki na ward level zuwa local zuwa jiha. Sai mu ce ayi taro lafiya a tahi lafiya kuma ranka dai kadi ba ga gurin ne jama'a suka cika ko ina abin yana ban mamaki ranka dai akan abin ni abinmu daga karaman hukumar Baure jihar Katsina
wato na ga kamar taron akwai wasu wakile da na garin suna masaukan su basu iso wajen wannan taron ba
a duk da cewa wasu sun san masaniyar ga lokacin da za a kawa kuma wasu sun gaji a nisan zango da suka yi wannan ya ɗaya daga cikin yasa har yanzu wasu basu samu isowa ba amma nan da dan mintuna dai ina tabbatar maka cewa nan sai yayi cikar kwari
zuwa yanzu dai mataimakin shugaban kwamitin taron gwamnati Kashin Shatima na Borno ya ce ana sa ran wakile fiye da 7,000 ne za su yi mubaya ga shugaba Buhari ɗaya daga wakilan taron kuma kakakin kungiyar kamfen din shugaba Buhari Isa Mu'azu Darma ya nuna taron tankar nasara ce ta babban zaben 2019
kamar yadda tsarin mulkin wannan jam'iyya ya nuna su zo su iya tabbatarwa a ƙida tabbatar ma duniya cewa shugaba Muhammadu Buhari ya lashe zaben nan sun yi baya su karje zan baya su sannan su jira lokaci mai zuwa da zai kalubalanci wancan zabe da kenan kuma wanda kowa ya ga abin da ya gani an tabbatar da cewa shugaba Muhammadu Buhari insha Allah shi zai nasara sai an dawo wannan hilin domin rantsar da shugaba Muhammadu Buhari
insha Allah Isa yan jam'iyyar PDP wadda ita ce babbar jam'iyyar adawa da APC ta kara 2015 na taron su a birnin Port Harcourt kuma sun yi alwashin za su tsaye da wani gagarumin dan takara wanda ba mamaki shine shi ma za a rantsar din
to wannan ai duk wani abu ne wanda yake ba bakon abu bane ba duk sadda aka tashi sadda za a zo a kara ko da maran nasara ne zai tashi dauko yayo shirin shi ce shi ma gashi amma kai da gani ka san in ka hanga ka gani ka riga ka san inda nasara take ka san kuma inda al'umma suka karkata ba sai an gaya maka ba
da alamu taron ka iya kaiwa har wa shigari ana gudanar da shi ta hanyar jawabai da gwada jam'iyyar APC Nasiru Adamu El-Hikaya muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To ma sauraro sai muna aikin gafara mun dan samu tangarda a yanzu rahoton mu na gaba shine wanda Nasiru Hassan Maina Kaina ya hada muna dangane da yunkurin gwamnatin Amurka wajen taimaka ma Najeriya wajen yaki da cuta mai karya garkuwar jiki
cikin wata sanarwa da ofishin jakadancin Amurka dake nan Abuja ya aika mana Na nuna cewar Amurka ta bayyana taimakon ƙarin dala miliyan 65 da 500,000 don taimaka matakan ci gaba a Najeriya. A cikin yarjejeniyar da Amurka da Najeriya suka sanya wa hannu a shekara ta 2015. Da wannan ƙarin taimako, yanzu tallafin da Amurka ta yi wa Najeriya ta hannun hukumarta na raya ƙasashen duniya wato USAID ya kai kimanin dala biliyan 1.17. Wato kwatankwacin kashi 48 na adadin dala biliyan 2.45 da Amurkan taiwa Najeriya alkawari a ƙasa da shekaru 5 a cewar kwararren kan hulɗar diplomasiya ambasada Suleiman Dahiru wannan matakin ya zo daidai lokacin da ya dace
Amurka sun kyauta da za su ba da wannan kudin wanda ya kamata wasu kasashe na kamar su Canada da Germany da Japan da su ma su yi koyi saboda a samu a taimaka a wannan Tumba Bornova inda Boko Haram suka yi barna. Amma kuma daidai the long and short of peace shi ne abun a yi godiya ne da America suka ce za su ba da wannan kuɗi. Fata shi ne in wannan kuɗin ya zo za a yi amfani da shi yadda ya kamata.
Duk da dai taimakon na maida hankali ne ga tallafawa yakar cutar HIV matakan ci gaba da kuma ƙarfafa hukumomi. Amma za a kuma ƙara maida hankali a wannan taimako ga tallafawa arewa maso gabashin Najeriya. Al'amarin da ke jan hankalin ƙwararru irin su Dr. Hassan Kala.
Wannan taimakon yana da muhimmanci sosai ga farfado da wannan yankin daga cikin irin yadda wannan matsala da ta Boko Haram ta addabi wannan yankin. Kuma in ka duba dai yadda gwamnatin Amurka take za ta yi amfani da wannan kuɗin da yakan HIV da kuma ƙarfafa wannan na gwamnati da sauransu, wannan ba ƙaramin taimaka zai yi don fito da yankin daga cikin wannan wahalar da ya shiga ciki ba. Wannan yana da muhimmanci sosai kuma yana da amfani kuma zai taimaka wa yankin sosai da sosai.
Amurka dai ta kara nanata kudirinta na tallafawa Najeriya da kuma yin aiki tare. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Muhaye jirgin sama sai kamaru suma ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfahari.
To ma sauraro sai mun aikin gafara a gaida Hassan Mainakaina. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP za ta gudanar da zaben fidda guri na dan takarar shugaban kasa karshen makon nan a Fatakwal da zai kalubalanci shugaba Buhari a 2019.
Yanzu ne da yake ta fadi ga sassa sun zo su kashi da su yanda su kwashi kaban da zo.
An samu rudani a zaben fidda guri na APC a Zamfara da Bauchi da wasu wajajen inda yan takara suka bukaci a soke zaben na Bauchi. Ga ɗaya daga cikin su Dr. Muhammad Ali Fati.
Wannan gaban da ake ciki fatan mu jam'iyya tarayya da kuma jam'iyya a jiha ta tsaya ta yi kanta kiyamul laili ta fahimci cewa akwai babban hatsari a
dan takarar APC a Gombe Inuwa Yahaya ya bukaci zaben na gari don samun nasarar APC a jihohin da ke karkashin adawa.
In babu shugabanci na gari to alal hakika al'umma za ta gurbace gaba daya ta lalace.
Shehu Sani kai tsaye ya samu tikitin takarar sanata a Kaduna APC inda Dina Mai Laye ya samu a Kogi a PDP. Yakubu Dogara ya samu na majalisar wakilai a Bauchi a PDP. Sojoji ko sun kara gano motoci biyu a tafkin nan na Duwu a Jos Kudu inda aka samu motar manja janar alkali da ya bace a yankin. Nasura da Malika Madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna da kuma Pastor Samuel Lado daga Kano. Ga Sheikh Almadani.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ishaq Yunus Muhammad daga nan Kaduna arewacin Najeriya. Abinda nake so in faɗa dangane da ƴan uwana mazauna arewacin Najeriya, musulmi da krista baki ɗaya, watan abinda ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara, ba mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin, sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda. Dabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali yake zuwa. Saboda haka yunkuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru, ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu. Allahumma sai ta hanyar annabawa, ita ko sai idan mu'jiza ce. Amma ɗabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne, sannan a yi ruwa, a yi fari, a yi maimai, sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe, sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida. Saboda haka ya'yan uwana bayin Allah, nasara ta Allah ce na hannunsa, kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so, sannan a lokacin da ta dace, sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin bukatarta. Saboda haka ƴan uwana baki ɗaya, abin da ke zama wajibi a kanmu shine mu haɗa kai mu nemi wannan nasara. Abin da Allah ya yi mana alƙawari a kai shine za mu samu nasara amma idan mu ba giranta sharuɗan samun nasara ko kuma wajibin samun nasara Allah ne yake fadi a cikin alqur'ani mai girma yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin tabbas ne a kaina kanmu inji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajjibi duk al'umma suka tsaya maka ubangijin su Allah na ba su taimako sannan banda wannan samun taimako abin na gaba shine watan gina kasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikin ta ba ina dogaro bane kadai akan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don ai aiki da su wajen yada wannan al'umma to haka zaka samu a zamanin Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai mutumin da ke zuwa yace mazon Allah ban da abin da yi yace wannan mayafin naka fa yace to a saida shi sai a saida shi sai a bashi kayan a ce yaje ya nemo aiki sannan ƴan kasuwa na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙaranan ƴan kasuwa wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba a gefe daya shi yasa har Bukhari ya babi babba babin alaka tsakanin manyan ƴan kasuwa da ƙanana sannan banda wannan haka tsakanin manoma mai karamar gona da babban da mai bar gona idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi sai masu manya su taimaka mai da iri su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara fadi idan an saki ruwan sama ya kara noma domin awon ya lafiya haka iyaye mu so koya mana haka dangi mu so koya mana haka kanin mu so koya mana a dare daban-daban musamman ma dai arewacin Najeriya za ka ga mutum idan yayi noma ta bushe sai a huda kofar gida bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani a daga rumbun sa sai an cika da hatsi dan idan mace ta gane baka da sirra eh rena ka to ba za ma abarin ma ta sani ba sai an cika rumbun ka tukunna abinci sai ta ga kauta ce a miko sai a miko mata duk wannan wa'insu irin kaya ne wanda da zamu aiki da su mu samu taimakon juna akan haka da musulmai da wa'inda ba musulmai ba babu shakka da kyakkyawan tsammani ga ubangiji na za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba za mu samu dagewa za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba domin duk wanda ya gani tsari ne ke kawo haka duk kasar da ba ta da tsari babu shakka rushewa ce ke gabanta haka duk kasar da samanin cikinta ba san kimar manyan ciki ba su kuma manyan ciki ba san amarar da Allah ya dora musu ba na tarbiyyar wa'annan samarin to karshe ga baki ɗaya rushewa suke yi wannan shine a takaice abin da nake so in jawo hankalin ƴan uwana
Shima Pastor Simon ya ce
to salamu alaikum jama'a ƴan uwana ƴan arewa jawabin da nake da shi domin ku shine ina so in jawo hankalin mu game da muhimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa zaman lafiya shine garkuwa shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankin mu na arewa ana tuna a cikin littafi mai tsarki shi jagoran mu wato Annabi Isa Yesu Almasihu yayi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma muhimmancin zaman lafiya a cikin littafin Matthew cikin littafin Luka wanda muke kira bisharu hudu yayi koyarwa da yawa ya ja hankalin mu akan mu kaunaci zaman lafiya a cikin littafin Zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar Isra'ila Annabi Dauda yayi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila to dan haka a matsayin mu na ƴan arewa ya kamata mu zama da fatan alheri akan zaman lafiyar ƙasar mu arewa har yanzu littafi mai tsarki ya jawo hankalin mu akan cewa mu nemi zaman lafiyar ƙasar domin zaman lafiyar ƙasar shine zai zama mana da ci gaba za mu nemi zaman lafiyar nan ta wajen yin addu'a da kuma yin fatan alheri domin ƙasar mu kadan daga cikin abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba a cikin ƙasar mu inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ecclesia wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa. Sannan wata walwala ta jin dadi ta zama ko kuma ayi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa. Waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara zaka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabbobinsu su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su. So waɗannan illoli ne. Bayan haka idan aka ce babu lafiya mutane da dama sukan tagayyara. Marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna. Bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. Zan iya tunawa lokacin da wannan taganniya ta su masu tada ƙayar baya suka tashi a Najeriya. Za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije yiwa Allah ibada. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. To don haka ina kira ga ƴan arewa musamman shugabanninmu wanda Allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koyawa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Malaman addini na musulunci da na kristanci su ma su koyawa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan Bible da Alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya. Wannan shine zai sa kasanmu ta ci gaba, shine zai sa kasanmu ta bunƙasa, waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari, mutanenmu na arewacin arewa su samu ayyuka. Na tuna da abin da ya faru a Maiduguri, Kano da waɗansu wurare. Duk wannan sakamakon rashin zaman lafiya ya zama da cewa babu wanda yake so izo in zuba jari ko kuma yi wani abu. So don haka da wannan takaitaccen jawabi da kuma gargaɗi da nake yi ga jama'ar arewa ina fata zai zama da mahimmanci da amfani sosai. Wassalam.
To nan muka kammala shirinmu na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa aka kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba ga shirinmu na wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Yayin da ya rage saura makonni uku a goma gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta na kasar su a kasar Mexico, tawagar 'yan wasan Najeriya sun soma shirye-shiryen tunkarar gasar tare da fara neman taimakon al'umma na kuɗi ta hanyar karo-karo domin halartar wannan gasar. Tawagar ta Najeriya mai suna Special Eagles ba su sami damar zuwa gasar ba karo uku a baya, wato a shekara ta 2010 da 2012 da kuma 2014 saboda rashin kuɗi. Wani dan wasan kungiyar na kasar su ta kungiyar Arsenal Michael Ishiguzu ya fahimci halin da suke ciki, kuma tuni da dan wasan wanda yake zaune a birnin London ya kafa asusun neman taimakawa ƴan wasan na Najeriya inda ake neman tara kuɗi $68,000. Suna kokarin tara kuɗin ne domin biyan kuɗaɗen jirgi da abinci da sauran ɗawainiya a lokacin gasar wacce za a fara fafatawa a ranar 24 ga watan Oktoba. Hukumar kwallon kafar nahiyar Turai wato UEFA ta kaddamar da bincike domin daukar matakin ladabtarwa akan kungiyar Manchester United ta Ingila sakamakon rashin mutunta lokaci da kungiyar ta yi a wasan gasar zakarun Turai da ta fafata da Valencia ranar Laraba. Yan wasan kungiyar ta United da suka karbi bakuncin Valencia sun kasa isowa filin wasan su na Old Trafford akan lokaci, lamarin da ya tilasta rashin soma wasan da latin mintuna 5. Hukumar ta UEFA ta ce a ranar 18 ga watan nan na Oktoba ne za ta sanar da hukuncin da za ta yanke akan kungiyar ta Manchester United. Kafin wannan lokaci da mai horar da kungiyar ta United Jose Mourinho ya ce rashin baiwa 'yan wasan nasa rakiyar jami'an 'yan sanda zuwa filin wasansu kamar yadda aka saba shine ya janyo musu bata lokacin da ba su saba ba, inda suka shafe mintuna 45 daga otel ɗinsu zuwa filin wasan. To sai dai rundunar 'yan sandan birnin Manchester ta ce bata da laifi ko kaɗan a cikin wannan lamari domin kuwa ta sanar da
yanzu karfe 4:59 a nan. ya kan abin da za mu yi kawo muku kenan masu sauraro, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Godiya ta musamman ga abokin aiki na Abdulaziz Adali Toro da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma wanda ya hada mana shirin ya gabatar, Solomon Abo, da injiniyan namu na yau David Magnus. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a kwana lafiya.